This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu haka yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61 a jamhuriyar Niger za a jima a gidajen rediyon amfani ko far'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan internet a saka voahouse.com ko sashenhouse.com. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Gladanci, ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muna da muku da shirinmu na dare yau Laraba 26 ga watan Agusta. Wai waɗanne alamomi ya kamata a lura da su ne wajen gane ƴan harin ƙunar bakin wake?
Za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke ɗauke da shi ba za a iya gani ba, wato su sa mai faɗi ko mai girma.
A kan wannan batun yau muke so ku bugo mana waya ku gaya mana naku amsoshin. Lambar mu ita ce 202-2655-2655, sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya. Ga cikakkun labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salwa Kiir ya sa hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe watanni 20 ana yi tsakanin gwamnati da ƴan tawaye ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban kasar Riek Machar. Shugaba Kiir ya yi gum da bakinsa sa'ilin bikin sa wannan hannu da aka yi a Juba babban birnin kasar. Sai lokacin da kawai ya ce wannan sa hannun da suke yi yau yana tattare da abubuwa da dama da ya kamata su ƙi. Shugaba Kiir ya yi wannan kalamin ne ga wasu shugabannin Afirka da ke wajen bikin sa hannu wanda aka yi yau ɗin nan. Ya ce waɗannan abubuwa da suke cewa muddin suka yi shiru a kansu ba za su yi wa kansu adalci ba, har ma da samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Don farko, gwamnatin ta ƙi ta amince da rabon muƙamai tare da rage ƙarfin sojan ƙasar, kana a samar da masu sa ido game da wannan zaman lafiya a ƙasar. Sai dai kafin kawo wannan mataki, sai da kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi barazanar ƙaƙabawa ƙasar takunkumi muddin Salwa Kiir ya ƙi sa wa yarjejeniyar hannu, wanda tuni shugaban ƴan tawaye kuma tsohon mataimakinsa Riek Machar ya sa wa hannu tun satin da ta shige. Yanzu ana iya cewa an kawo ƙarshen wannan batu da aka kwashe watanni ana yi ƙarƙashin kulawar ƙasar Habasha.
Shugaban ƙasar Siraj Bashar al-Assad ya koka akan yadda ƙasashen ƙetare ke yawan tsoma baki a cikin al'amuran ƙasar wadda ta kwashe shekaru huɗu tana fama da yakin basasa. Ya ce muddin za a gudanar da zaɓe a ƙasar, to ba zai bari wasu ƴan ƙasar waje su shigo ƙasar ba da sunan masu sa ido. Ya ce batun wasu ƙasashen duniya su kasance masu sa ido a harkar zaɓen ƙasar ma ba ta taso ba, domin wannan yana nufin ƙasar London kenan cikin ikon cin gashin kanta da ƙasar ke da shi. Mr. Assad dai yana magana ne sa'ilin da ake hira da shi a gidan talabijin na Almana wadda ƴan Hezbollah suke aiki cikin sa. Kamfanin dallacin labarai na Associated Press ya ambato Assad yana cewa ta wace ƙasa ce ko kuma ƙungiya ce take da alhakin ɗaukar ɗawainiyar cewa an yi daidai ko ba a yi daidai ba. Haka kuma a cikin hirar ma da aka yi da shi a ofishinsa da ke birnin Damascus, shugaba Assad ya ce za a iya kawo ƙarshen rikicin da ya addabi ƙasar ne idan har aka bari ko aka bar yi wa ƙasar ta sabita da kulli.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Rundunar sojojin ƙasashen Turai NATO a taƙaice ta ce wasu sojoji sanye da kayan sojan tsaro na ƙasar Afghanistan sun kai hari ga rundunar sojan ƙasar da ke kudancin lardin Helmand. Sun yi harbi kuma sun kashe sojojin haɗin gwiwa biyu. A sanarwar da NATO ta fitar ta ce sojojin sun mayar da martani inda suka kashe ɗaukacin waɗanda suka yi harbin. Sai dai NATO bata bayyana waɗannan mutane ba da ta harbe ko sojojin wace ƙasa ce ba, ta ce ta bar wannan ga sauran ƙasashe da su yi hakan. A wani lokaci can baya da sojojin Amurka ke shugabantar sauran sojoji a ƙasar na Afghanistan, an sha samun lokuta daban-daban da sojojin Afghanistan suna harbin sojojin Amurka. Wannan ko ya biyo bayan dalilai da dama ne da aka bayyana. Wasu daga cikin waɗannan dalilan sun haɗa da kutsa kai da wasu ‘yan Taliban suka yi cikin sojojin Afghanistan ɗin, da kuma halin nuna ƙyashi ko ƙiyayya ga su sojojin na Amurka, da kuma rashin fahimtar al'adun tsakanin sojojin haɗin kai. NATO dai ta bayyana kawo ƙarshen taimakawan da take yi a fannin yaƙi, abinda ya sa ta rage yawan sojojinta zuwa 13,000 kacal. Ta ce abinda kawai ya rage shi ne ta ba da shawara taimakawa da horas da su ga sojojin na Afghanistan.
Masu sauraro, ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ɗaya daga cikin sojojin nan da ya taka rawar gani wajen gani ba a samu nasarar kaiwa jirgin ƙasar Morocco hari ba zai samu babban lambar yabo na sojan Amurka. sanarwar da ta fito daga ma'aikatar tsaron na Pentagon ta faɗa jiya Talata cewa Alexander Skalatos, ɗaya daga cikin sojojin dogarawan tsaron cikin gida, shine zai samu wannan babban lambar yabo. Skalatos na ɗaya daga cikin sojoji uku da wani sojan Birtaniya ɗaya wanda suka yi shahada domin tankara wani mutum da ke ɗauke da makamai cikin jirgi daga birnin Amsterdam zuwa Paris a ƙasar Faransa. A cikin bayanan da aka yi kuma aka bayar, Skalatos ya sadaukar da ransa ne domin ganin ya hana aukuwar mummunan haɗarin da ka iya yin dalilin salwantar rayuka. A cikin jawabansa, babban sakataren ma'aikatar tsaro mai kula da sojojin ƙasa John McHugh ya ce wannan mutumin shi da sauran abokan tafiyarsa sun taka rawar gani sosai kuma ya cancance bu. Baki da labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Masaro a ci gaba da neman hanyoyin cusawa ƴan sanda ɗabi'ar kishin ƙasa. Hukumar ƴan sanda Jamhuriyar Nijar ta so faɗakar da manyan jami'an ta muhimmancin mutunta ƴancin ɗan adam daidai da tanadin demokradiyya. Ga ci gaban wannan labarin daga wakilin Murya Amurka a birnin Yamai, Sulaiman Mumin Burma.
La'akari da yadda aikin tsaro ke da matukar tsauri da sarƙaƙiya a lokacin shirye-shiryen zaɓe da lokacin gudanar da zaɓe da ma irin abubuwan da ke biyo bayan zaɓe ya sa hukumar 'yan sandan Nijar shirya wannan taro da ke cikin jerin waɗanda ma'aikatar cikin gida da haɗin gwiwar gidauniyar Hansedel ta ƙasar Jamus suka tsara domin ƙarawa jami'an tsaro, musamman 'yan sanda, dabarun gudanar da aiki cikin ƙwarewa da kuma kiyaye haƙƙin 'yan ƙasa, lamarin da ka iya bada kyakkyawar huskar aikin ɗan sanda idan jama'a. Kwamishinan 'yan sanda Sule Jofo shine shugaban ma'aikatar shigi da fitin Jamhuriyar Nijar.
Da yanzu muna cikin demokrasiya. Demokrasiya ba ta iya ci gaba in kowa bai bi doka. Saboda haka nan mu 'yan sanda mu ne na farko wanda ya kamata mu san menene doka kuma mu sa kowa ya bi doka.
A ƙarshen wannan taro, nauyi ya rataya a wuyan mahalartan su yaɗaɗa abubuwan da suka koya domin amfanin jami'an tsaron da suke yi wa shugabanci a rundunoni daban-daban.
Duk mutanen da anka zaɓe su zo su cikin wannan horo ba mutane ne da anka zaɓe ka hakan gaba. Kowa yana da makamin shi, yana da kaman darajar da Allah ya bashi. Bisa kan wannan makami da wannan daraja, yana iya shi ma in ya tafi wajen shi yayi horo mutane da dama. Saboda in muna haka nan ne kawai muke iya mu samu horon nan duk 'yan sanda ya kai gare su.
Kwanaki uku za a yi ana gudanar da wannan taron horo da ke samun halartar baki daga ƙasar Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar. Voice of
America. Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, jama'a ga tambayar yau, waɗanne alamomi ya kamata a lura da su wajen gane 'yan harin ƙunar bakin wake? Wakilin Murya Amurka a birnin Yola Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin Malam Dallada Abdul da ke bincike da nazari kan ayyukan ta'addanci a Najeriya.
Farko ne su tun da dama dai kamar yadda ce za a ga bakon fuska ne, sannan kuma ma irin yanayin suturan da suka sa a jikinsu mafi yawan lokuta yakan sha bamban da irin yanayin suturan mutanen wajen, ta yadda yake za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke ɗauke da shi ba za a iya gani ba. Wato su sa mai faɗi ko mai girma ta yadda ke ya ɓoye abin da suke ɗauke da shi, walau bam ɗin da suke ɗauke da shi sun manna shi sun ɗaure shi a jikinsu ne ko kuwa suna riƙe da shi a wani mazubi ne, wato jaka ne ko kuwa akwati ne ko abin da ya kama da irin wannan, haka suke wajen sa sutura kenan. Sannan baya ga haka nan su mutane ne wanda yake yayin da suka fuskanci abin da suke so su yi, wato wurin da suke so su sare bam ɗinsu, babu wani abin da yake ɗauke masa hankali akan wannan. Wato abin da suke kallo kawai inda suka tunkara, kamar misali ne yanda Bahaushe yakan bada misali cewa idan akuya ta hangi hatsi a cikin gona tana so ta ci, wannan hatsin take hange sai ta fasa da nan ta isa wurin shi, to haka suke hangin inda zasu je su tada bam ɗin nan, ba sa waige, ba sa wani abin da ya kamata, ko kai magana da su ma ba za su ansa ba. To in aka ga mutane masu irin waɗannan, to ɗaya daga cikin alamu ne za a gane su. Baya ga wannan kuma akwai yanayi na yadda ake ganewa a fuskansu, saboda mutumin da ya niyya irin wannan za ka ga fuskan shi tana cikin takura da damuwa, wanda za ka ga jijiyan fuska da ake cewa jijiya na goshi ko na fuska ta fito. Sannan kuma kaman za a ga yanayin bakin mutun yana motsawa kaman yadda wasu kace ana sanin cewa ko suna yin wasu addu'o'i ne suna ganin da su abin da suka dauka sun dauka suna yin addini wanda ke kuma ba addini bane abin da suke yi din amma sun dauka suna yin addini ne to sai su za a ga kaman suna wasu karantuka ne ko abin da ya kamar irin wannan saboda sun nufi inda suke so su yi stada wa'annan bamamamai domin su cimma manufansu sannan kuma baya ga haka kamar yadda shi suka daura wannan abin wajen tafiyan su ma za a ga tafiyan nasu zai zama ya sha bamban da irin yadda jama'a suke tafiya saboda mene abin da suke dauke da shi nauyin shi ko kuma gudun su yi wani motsin da yake zai iya tashi ba a wurin da suka yi ninya ba da haka suna tafiya ne da lura sosai kuma kamar yadda ce ba za ka masu ba wani abin da ko ka kira shi misali kaga wani kana malam ko malama in mace ce to ba za su waigo ka ba kawai suna kallon abin da ke jini ba za su baka hankali akan cewa sun ji cewa ana magana ko da su ake balna ma a tsaye musu da
duk da irin waɗannan matsaloli rundunar sojin Najeriya na ma cewa nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen matsalar Boko Haram kanar Tukurgusau da ke zama kakakin rundunar soji na bakwai da ke Maiduguri ya ce yanzu haka fa suna samun nasara to amma ko ya buƙaci jama'a ne da su ma suke ba da haɗin kai
nasarori a ciki kaga kaman akwai wuraren su kwalduga din nan kwanaki mun dauki manema labarai mun je wurin sannan kuma kaman yan sati biyu suka wuce mun samu nasarar fatu garin nan babban gari wanda aka sani da suna Dikwa da kuma garuruwa na kusa da shi to hali yanzu akwai ayyukan da muke wanda muna samun nasara sosai kuma muna karya Lagos waɗannan ƴan ta'adda din a ko'ina suke ayyukan su kullum kiran da muke ma jama'a shi ne idan suka ji wasu bayanai su zo su same mu su mana waɗannan bayanan kuma insha Allahu za mu amfani da wannan bayanai na su a tare da mun bayyana waɗanda suka ba mu waɗannan bayanai ba a kullum shirye muke lambobi.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da sarakuna da kuma al'ummomin yankin Bele da ke bakin iyakar Najeriya da Kamaru a jihar Adamawa ke mamusan tare rahotanni da wasu kafofin yan labarai suka bada na cewa an samu ɓullar 'yan Boko Haram a yankin.
To sunana Haji Abubakar Murtala Sallawan Mubiri hakimin Bele. Kiya Alhaji Ibrahim wannan magana ƙarya ne babu haƙiƙa ne gaskiya akan wannan magana babu gaskiya ciki ko na ƙwazara. Maganar da suka faɗa sun zo sun samu motoci ɗauke da makamai da abinci na 'yan Boko Haram a garin Bele ko ƙasar Bele. Kariya ne wallahi babu gaskiya a cikin magana na ko ta kwaya zara babu shi tunda muke ma mu a kasar Benin ba mu ma taɓa samu matsala kudin ta Boko Haram ba mu taɓa samu ba.
Yanzu ma dai harkokin na ci gaba da farfadowa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan yayin da su ma al'umma suka soma ba da nasu gudumawa wajen ayyukan sa kai na kula da yankunan nasu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla gare Ibrahim Abdulaziz ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan Washington DC. Yanzu sauraku muna so ku bugo ku ba mu naku amsa. Waɗannan alamomi ya kamata jama'a su lura da su wajen gane ƴan harin ƙunar bakin wake. Lambar mai ita ce 2022-2655-2655. Yanzu mu saurari wannan.
Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Shahudu ga Afrilu 2014 daliban aka sace su ni lahorar fice to su a garin Chibok mahaifar su anan aka kwashe su cikin makarantar su ni lahorar fice to su daga nan sai iyayen su hankalin su ya taso da duniya gaba da su ni lahorar fice to su. Gwamnati na tarayya a da dakarun tsaron soji su ce da iyayensu ni lahorar fice to su. Yan kwanaki kalilan ne ɗaliban za a ceto su a ko'ina aka kai su ni lahorar fice to su. Kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu duriya kansu ni lahorar fice to su. Abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunano su kullum cikin zuwar kwalla. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Da ɗan basarake ne ko ɗaya na mulki ne da basu ko kwana dai ne ni lahorar fice to su. a lokaci nasar dauna dan talaka da mai mulki mu'amalar su duk dai ne ilahura bice dosu suna kamanta adalci a harka ta mulki ne dare su babu son kai ne ilahura bice dosu tafawa dan balewa.
Wadannan alamomi ya kamata a lura da su wajen gane ɗan harin kunar bakin wake tambayar mu tayo kenan kuma da za ku ji fashin baki da wani ƙwararre a harkokin ta'addanci wa wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz yanzu muna jira ne ku bugo mana wayoyi mun bude layukan waya agogon yanzu karfe 5 saura mintuna 13 a nan birnin Washington DC. Ga mai kira na farko yana bugowa wane ne yake kan layi kafancan ko ga waya da kafancan waya kafancan wane ne
Ibrahim Shekaru daga nan kafancan
Ibrahim Shekaru menene ra'ayinka
ai na shi
to marasa Ibrahim Shekaru na kafancan ga dai tambayar zan ƙara yin ta wannan alamomi ya kamata a lura da su wajen gane ɗan harin gunar bakin wake wane ne ke bugowa Kaduna Hello.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam, wane ne?
Sunana Usman Muktar, dan jar wanda yake kasuwan bacci kadina.
Usman Muktar, a gurgurje menene naka gudunma game da alamomin da ya kamata a lura da su wajen gane an harin kunar bakin wake? To layin Usman dan Niger bashi da kyau, bar mu je Gombe. Wai a Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ana magana da Rabi Muhammad ne daga Gombe, sai mun su dai ba.
Malam Rabi, a gurguje menene naka ra'ayi game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen gane ɗan harin kudar bakin wake?
Eh, to lalle hanyoyin da ya kamata a bi gaskiya ya kamata a tsaya kamar yadda ake yin cikin a kofofin shiga cikin tashoshi da masallatai da kasuwanni. To su ne ya kamata kuma a ci gaba da yi kuma da addu'a.
To madalla, gaida Malam Rabi daga Gombe, bari mu je Bauchi. Waye a Bauchi?
Amal ne daga Bauchi, kana mun san
shi. Malam Amal, menene naka ra'ayi a gurguje?
A ra'ayi na shine da ya kamata mutane su zo nan ta bin su ma su ba lalle sai jannan da roba na za su bincike suna kula da bakin fuska da kuma yanayin jikin su.
To madalla, a gaida Malam Ahmad daga Bauchi. Idan ba manta ba, jiya an samu harin kunar bakin wake, kuma har yanzu ana ci gaba da samun majifa-jifa harin kunar bakin wake a maso gabashin Najeriya, inda mayakan Boko Haram ko kuma wasu da suke da alaka da su suke ta aiki-aiki mutane suna zuwa suna tada bawa mai. Ga waya a Kaduna. Wani ne a Kaduna? To marasa na Kaduna, agogonmu da yanzu karfe 5 ne saura mintuna 9 a nan birnin Washington DC. Na yamma muna son mu ji ra'ayinku akan hanyoyi ko alamomi da ya kamata a lura da su wajen gane ƴan harin kunar bakin wake. Idan ba a manta ba, wani mai fashin baki akan harkokin tsaro da ta'addanci Lazayawa wakilin murya Amurka Ibrahim Al-Aziz bayani, inda yake cewa idan aka ga mutum yana tafiya da katar riga ko wani abin da ya haka babu da gaskiya dai, to ya kamata a bincike su. Ga waya a Jos. Waya a Jos.
Mama sani a masu daga Jos.
Malam Ahmad, ɗanka shirye ɗin kaji?
Eh?
Yau, kaka shi radio?
Eh, na kashi radio.
Yau, wato menene ne naka ra'ayi? Wani alamomi ya kamata a lura da su?
Za a lura da su, za ka same su suna tafiya a firgice, kuma ba nutsuwa su tare da su, suna tafiya a jirgice, za ka ga fuskar su tana haɗa gumi.
Tuma da lamalan Muhammad daga Jos, mun gode. Bari mu je Kwantagora. Waye a Kwantagora? Hello?
Hello?
Wane ne?
Bashir Muhammad ne daga Kwantagora.
Bashir, a gurguje menene ra'ayinka akan hanyoyi abubuwa da ya kamata a lura da su wajen gane ƴan harin kunar bakin wake?
To, abubuwan da ya kamata a ce an gane akan ƴan kunar bakin wake, akwai alamu waɗanda suke suna nuna jiɓi ga jikin su.
Jiɓi wato gumi kenan ko ruwa yana fitowa daga jikin fata?
Ko da wani lokaci ka gane su za ka ga su har ga jikin su wani lokaci, kada suna ja kuma hankalin su ba a kwance yake ba.
Kamar ya hankalin su ba a kwance yake ba?
Eh, za ga alamun idanuwan su ba kwanci hankali, ga idanuwan suna waje-waje, alamun kaga marasa gaskiya haka.
To, a gaida Malam Bashir Muhammad daga Kwantagora, bari mu je Adamawa. Waye Adamawa?
Eh, ina jin ku.
Yawa, wane ne?
Malam Gambo Bazanfare.
Malam Gambo Bazanfare, menene ra'ayinka?
A Adamawa Ngurore ba, abinda a ra'ayina, addu'a ita ce komai a duniyan nan, ba abin da ya fi.
Sai kuma me?
Idan ana addu'a, ita ce za ta kawar da komai, duk wani masifar da ake shiga da wani bala'i a kanta. Amma su ba su da kamanni duk abin da ake nufi ne, tun da wani bikacin ka zo ma sun ayyana abin da yake yi, don binciken ku ba zai haɗe ba.
Madalla, ga Malam Gambo Bazanfare daga Adamawa, bari mu je a Jakuta, jihar Kogi. Waye a Jakuta?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Duniya lalwa daga Jakuta, jihar Kogi. Ina muku fata alheri.
Mun gode. Menene a gurguje ra'ayinka ne akan alamun da ya kamata a lura wajen gane ƴan harin kunar bakin wake?
Alamun da ya kamata a lura kiyaye ne ke ga mutum ɗan uwana mutum ya rike shi da mai kyau, saboda yanzu abu ya zama yanda ya zama, su waɗannan kuma gane su bai da wuya, duk wanda ya zo bai da gaskiya a cikin jama'a ko a masallaci ko a coci.
Kuma da lamalan na Ajakuta, bari mu je birnin Jos. Wa a Jos?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina na Alhaji Kabir Highlanders daga Jos.
Malam Alhaji Kabir, menene ra'ayin
ka? Wato Malam Bello, ni a ganina, wato maganar da wannan malami, addu'a kawai ita ce gaskiya, babu wani alama da za ka gano wannan mutane, kawai mu tashi da addu'a da kuma taimako da 'yan banga suke yi a garuruwa.
Ba fata nake maka ba, kana zauna a 'yan majalisa kaga mutun ya nace kana zauna a 'yan majalisa kaga mutun ya tun karo ka yana tafiya haka haka da gumi da wane ne duk ba gaskiya na goge-goge ba za ka dan yi wani abu akai ba.
Malam Bello kana ji na?
Ina jin ka.
Ba za ka taba ganewa ba wallahi, wayannan mutanen kawai addu'a ita ce magani, da kuma 'yan banga da suke kokari a dinga ce mu jami'an tsaro kawai aiki shine.
To madalla Alhaji Kabiru waye kace ta karshe, mun gode sosai da ka bugo mana daga Jos. Abinda muka tanda kenan, sai kuma gobe zamu sake bude layuka sai ku bugo mana. Mun gode.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 18 ga watan Agusta, kungiyar ISIL ta yi kisan gilla ma Khalid Al-Assad mai shekaru 82 da haihuwa, shahararren mai ilimin kimiyyar kayan tarihi na ƙasar Syria, kuma wanda ya shekaru 40 yana shugabancin adana kayayyakin tarihin wani birni na tun zamanin jahiliya mai suna Palmyra. A cikin watan Mayun shekarar 2015, kungiyar ISIL ta kwace ikon garin Tadmur wanda ya kumshi kangon tsohon birnin Palmyra. Duk da hatsarin da ke tattare da kungiyar ISIL na kisan kai da bata sauran wuraren kayan tarihi da al'adun da suka aikata a baya-baya, Al-Assad ya tsaya a birnin domin kula da wurin ajiyar da kuma taimakawa wajen fitar da wasu kayayyakin tarihi daga gidan ajiyar kayan tarihin birnin kafin kungiyar ISIL ta kwace garin. Amurka ta yi Allah wadi akan kisan da aka yi wa mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa domin kula da ma'ajiyar kayan tarihin Syria, a cewar mai faɗa da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kebe. Kamar jama'a da dama da ISIL ta hallaka, rayuwar shi da gagarumin kokarin aikinsa ya nuna bambancinsa da masu kisan rashin imani, a cewarsa. Wannan yunkurin shafa tarihin Syria ba zai ci nasara ba. Lalatawa da bata wurin tarihin Syria da Iraki waɗanda aka adana shekaru aru-aru bai tauyewa ƙasar damar sanin tsohon tarihin rayuwar da al'ummarta bane kawai, amma ya taimaka wajen samarwa da ƙungiyar kuɗin shiga a waɗannan ƙasashe. Mr. Kibi ya ce, kamar yadda Amurka ta maida martani akan mugunta da wahalar tashin hankalin da ƙungiyar ISIL ta yi akan jama'ar Syria da Iraki, Amurka na ci gaba da kira akan dukkan ɓangarori a dukkan ƙasashe da ma sauran al'ummar duniya da su hana ƙungiyar ISIL samun wannan kuɗin shigar ta wajen ƙin yadda da safara da kuma sayar da kayan gargajiyar da suka sata. Dole ne kuma a hukunta waɗanda suka ruguza kayan al'adu masu muhimmanci. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya sa hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen fadin da aka kwashe watanni 20 ana yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban kasar Riek Machar. Shugaba Kiir ya yi gum da bakinsa a salin bikin sa wannan hannu da aka yi a jubabban birnin kasar, sai dai kawai lokacin da ya ce wannan sa hannun da suke yi yau yana tattare da abubuwa da dama da ya kamata su ki. Shugaban ya yi wannan kalami ne a gaban wasu shugabannin Afirka da ke wajen bikin sa hannu da aka yi a yau din nan. Shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya koka akan yadda kasashen ƙetare ke yawan tsohon baki cikin al'amuran kasar wadda ta kwashe shekaru hudu tana fama da yaki.
To madalla takaitattun labaran duniya kenan jama'a, abinda muka tanada kenan baki ɗaya yau, sai kuma da sanya asuba idan Allah ya sa, kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lethers Gresham ta tada sauti ta bada umarni, sai injiniyan McCalvin ni Bella Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Abirka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.